saiu do RM. Não faças isso todos os dias. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da saukaran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance shirinmu na ƙarshe a yau Laraba farko a watan Satumba, watan Nuwamba shekara ta 2023. Bayan labaran duniya, za mu nufi Najeriya, inda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar da wani kwamiti na musamman domin yi wa aikin 'yan sanda garan bawul. Muna kuma da rahoto kan tsarin haraji a ƙasar Ghana. Kamar kowace ranar Laraba, Hassan Umaru Tambuwal zai shigo da rahoto na musamman da a yau ya aska fitila kan haɗarin motoci a Najeriya, sai kuma labarin wasanni, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum, ya ba ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yan sandan Najeriya sun faɗa a yau Laraba cewa an kashe akalla mutane 40 a jihar Yobe daga ranar Litinin zuwa jiya Talata, a wani hali da ake zaton mayakan Boko Haram ne suka kai, inda suka harbe 'yan ƙauye da tada nakiyoyi a halin da ake wato ke zama mafi girma a cikin watanni 18 da aka gani a jihar Arewa maso yammacin ƙasar. An kai harin ne da misalin karfe 8:30 nan dare a ranar Litinin a ƙauyen Gurokayayi da ke ƙaramar hukumar Gaidam a jihar Yobe, inji kakakin 'yan sandan jihar Abdulkarim Dungus. Ya ce maharan sun buɗe wuta a kan 'yan ƙauyen, inda suka kashe akalla mutane 17 kana a ranar Talata, suka tada nakiyoyi da suka hallaka akalla 'yan ƙauyen 20 waɗanda suke dawowa daga bisan mutanen da aka fara kashe su a halin na farko. Ƙungiyar ta 'yan ta'adda tana kashe mutane tare da wato garkuwa da su a jihar Borno da ke zama cibiyar ayyukan 'yan ta'addan, inda suka fi tsamari da aka wato aka kwashe shekaru 14 ana yaƙi da su a Najeriya. Shugaba Bola Tinubu da majalisar zartarwarsa sun tabbatar da kasafin kuɗi na dala biliyan 800 a ƙasar, wanda ƙasar ke buƙata cikin gaggawa domin inganta sha'anin tsaro a ƙasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yana kan hanyarsa zuwa Isra'ila da Jordan gobe Alhamis, yayin da Isra'ila ke ƙara ƙaimi a hare-haren mai da martani a kan ƙungiyar Hamas. Blinken zai zarce zuwa ƙasar Japan a mako mai zuwa domin halartar taron ministocin ƙasashen waje na ƙungiyar ƙasashen G7 a birnin Tokyo, kafin daga bisani ya zarce zuwa Koriya ta Kudu kan yaji zango da a India. Wannan ziyarar da Blinken ke yi shine na biyu zuwa Isra'ila tun bayan mummunan harin Hamas a ranar 7 ga watan Oktoba. Amurka dai tana taimakawa Isra'ila a yakin da take yi da Hamas, kana kuma tana shirya aikin jin kai ga Falasɗinawa a Gaza. Ma'aikatar lafiyar Gaza da ke ƙarƙashin Hamas ta ce farmaki da Isra'ila ke kaiwa ta sama ya kashe akalla mutane 8,500, lamarin da ya jawo ɓacin rai ko kuma damuwa a yankin da ma wurare da dama a duniya. A yau Laraba, kasashen Turkiya da Iran sun yi kira ga shirya taron yanki da zumar kawo ƙarshen yakin Isra'ila da Hamas. Ministan harkokin wajen Turkiya Hakan Fidan yana ya gana da takwaran aikinsa na Iran Hussein Amiruddinlah wuni guda, bayan da babban ɗan diflomasiyyar Iran ɗin ya gana da shugabannin Hamas a Qatar. Iran ta yi kashedi cewa kungiyar 'yan bindigan da ke samun goyon bayanta a yankin ka iya kai hari akan Isra'ila akan yaƙi da take yi da Hamas ɗin. Fidan ya ce Turkiyya tana ƙara matsawa akan gaggauta kawo wato tsagaita wuta, saboda idan ba a ɗau mataki ba, wannan rikicin ka iya bazuwa cikin gaggawa ba tare da samun mafita ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A hali da ake ci kuma, shugaban addini a Iran Ayatollah Ali Khamenei ya yi kira ga ƙasashen musulmi a yau Laraba da su yanke hulɗar kasuwanci da Isra'ila, har da ma batun aike mata man fitar a matsayin martani ga barin wuta da take yi a Gaza tun lokacin da mummunan harin da Hamas ta kai a kasar. Isra'ila dai ta ci gaba da ruwan bama-bama a zirin Gaza tun bayan da mayakan Hamas suka tsallaka iyaka a ranar 7 ga watan Oktoba suka kashe sama da mutane 1,400 waɗanda galibin su fararen hula ne a cewar jama'an Isra'ila. Dole ne gwamnatocin musulmi su gaggauta neman hanyar kawo ƙarshen wannan muggan ayyuka, inji Kamini, yana faɗawa wani taron ɗalibai a Tehran. A ƙarshe, a yau Laraba wata kotun ƙasar Indonesia ta ɗaure shugaban wani kamfani da wasu jama'i uku na kamfanin da ya yi maganin tari da ake alakantawa da mutuwar yara sama da 200 a kan take dokokin kariya na magunguna, inji lauyan kamfanin. An zargi kamfanin na Indonesia Afifama da yin maganin tarin yara da ke cike da sinadarai da adadinsu ya wuce kima. Kana masu shigar da kara sun tuhumi jami'an guda hudu da yin ganganci na kin gwajin abubuwan da ya kamata hada magungunan da su, duk da cewa suna da hali da kuma alhakin yin hakan, a cewar takardun sammaci.
Gaida Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Taska rahotannin namu a fadar mulkin Najeriya, inda shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar da wani kwamiti na musamman domin yin garan bawul a tsarin aikin 'yan sanda, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
And the president has formed a special committee.
Gwamnan jihar Bauchi kenan, Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ke wa 'yan jaridu ƙarin bayani jim kaɗan bayan wani taro da shugaban ƙasa a nan Abuja akan wani kwamiti da shugaban ƙasar ya kafa da zai sake bitar tsarin aikin 'yan sanda a Najeriya, da nufin cike ire-iren gurbin da ake da su, da hakan zai baiwa 'yan sandan damar sauke nauyin da kundin tsarin mulkin Najeriya ya ɗora masu. Lauyan tsarin mulki Barista Yakubu Sale Bawa ya mun ƙarin bayani bisa doren doka. Ko menene aikin wannan kwamiti?
Wannan kwamiti, idan kai maganar dokoki da suka shafi harkar aikin ɗan sanda a Najeriya, za ka yi maganar kundin tsarin mulki, za ka yi maganar Nigerian Police Service Commission, na biyu, na uku za ka duba maganar Nigerian Police Act, wato ita kanta dokar da take gudanar ko kuma ta zama ginshiki ta da take tafiyar da kuma gudanar da aikin ɗan sanda a Najeriya. Don wannan kwamiti zai zama da tasiri ya duba maganar kuɗi, wato funding, za a duba maganar da'a a aikin police, za a duba maganar inganta jin daɗin su.
Ganin gwamnatoci a baya sun yi ta ɗaukar matakai daban-daban don gyara tsarin aikin ɗan sandan, amma masana suka ce ba wani tasiri da hakan ya yi. To ko a wannan karo akwai yiwuwar samun sauyi? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba, ɗan iya mutum biyu.
Ba wai kwamiti ɗin ba ne, abinda za mu duba shi ne in sun bada nasu shawara gwamnati za ta ɗauka ta yi. In ka duba mambobin kwamitin, tun ba ma shi shugaban na 'yan sandan ba Solomon Arase ya yi aikin ɗan sanda, kuma wasu maganganu da yake yi na aikin 'yan sanda abin yana faranta rai. Gwamnati ta ƙaddamar duk wani shawara da suka bada. To amma ka san shi aikin ɗan sandan Najeriya abin ya dade da taɓarɓarewa, ya ɓaci sosai. Abinda ake so ba wai za a samu kwamiti ne kawai ba, ana neman canji ne da yawa. Ban yi tsammani kwamiti irin wannan wadda hadda gwamnoni suna da lokacin da za su zauna su yi aiki da ya kamata a ɗauko ta tun daga ƙasa har sama a gyara aikin ɗan sanda. Abin taɓarɓarewan ya yi yawa, akwai abubuwa da yawa da wani laifin 'yan sandan ne, wani ba nasu ba.
Yanzu dai abin jira gani shine irin tasiri ko aka san haka da wannan kwamiti zai yi wurin gyara aikin ɗan sandan da a baya suka yi ta shan suka dangane da yadda suke gudanar da ayyukansu, da ta kai har ma zanga-zanga aka yi a sassa daban-daban na ƙasar domin ganin ƙarshen wani sashi na rundunar, wato NSAS. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Daga Najeriya kuma sai kasar Ghana, inda ake takun saka tsakanin kungiyar kwadago da hukumomin gwamnati kan batun tsarin haraji, kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilin Idris Abdullahi ya hada mana.
A cikin wata sanarwa da ta fitar ga manema labarai mai dauke da sa hannun babban sakatare Abraham Kumsun, hadakar ta yi kirarin cewa harajin da ake cewa New Zealand taxes a turanci, wato wani kaso na farashin sayar da kaya ko ayyuka wanda mai sayan kaya ke biya kuma mai sayarwa ya aika zuwa ga hukumar haraji na kasa, na haifar da koma bayan ci gaban tattalin arziki ta hanyar dakile ci gaban kasuwanci tare da dora wa 'yan kasa wahalhalun tsadar rayuwa da kuma kawo cikas ga ayyukan masana'antu. Hadagar ta ce ta yi imanin cewa sake zuba waɗannan harajin, wato nuisance taxes, da na wasu kayayyaki da aka ambata abu ne da ke buƙatar gaggawa, domin haka gwamnati ta ba da fifiko wajen duba ga hakan a kasafin kuɗin 2024. Wani bincike na baya-bayan nan da haɗin gwiwar kamfanin KPMG da hukumar UNDP suka gudanar ya nuna matuƙar tasirin da wasu haraji kan harkokin kasuwanci a yayin da ake shirye-shiryen gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2024. Harajin da binciken ya gano da ke buƙatar a yi duba a kansu sun haɗa da harajin saƙon kuɗi ta hanyar electronica, wato e-levy, harajin COVID-19, harajin shigowa da kaya, harajin man fetur, da harajin ci gaba mai ɗorewa. Waɗannan harajin na ci wa 'yan kasuwa tuwa ƙwarya, wanda ke janyo tsadar kayayyakin masarufi ga 'yan ƙasa. Shin ko me masana za su ce game da wannan kira? Hamza Tijjani mai sharhi ne kan tattalin arziki da harkokin kuɗi ya ce,
babu shakka haraji na cikin hanyoyin da gwamnati take samun kuɗi wurin gina kasa, sai dai wani lokacin haraji kuma yakan addabi masu kasuwanci idan hanyoyin da ake karba aka dan samu tangarda. Idan mun mai da hankali kan Ghana, musamman irin kudade da gwamnati take samu bangaren haraji, ba kuɗi ne da yake yana da suka idan aka kwatanta da wasu kasashen da ke daura da Ghana, musamman kasa kamar Togo, Burkina Faso da saura, saboda kuɗin da gwamnati take samu bai wuci kaso 13 cikin dari ba. Da naga cikin yarjejeniyar da Ghana ta yi da asusun bada lamuni cewa kowane watanni 4 ya kamata a ringa kara wasu haraji, sannan kuma in ma ba fito da sabbi ba, harajin da ake biya ya kamata a daga su ya kai sama. Wannan yana cikin manya-manyan sharuɗɗan da Ghana ta wato ta amince da asusun bada lamuni ta aje mata. To wannan kuma ina jin matsala ce babba. To sai dai wai abinda ba za a yi duka ba, ba za a yi abu duka ba. Muna kiran gwamnati har wa yau, akwai wasu harajujjuka da yake an sa su idan muka mai da hankali yau ba su iya biyan bukatun da yake an nema su biya. To wannan kuma gwamnati na da dama ya janye su, musamman kaman COVID-19, sannan kuma akwai e-levy. Wannan duka muna kira gwamnati in akwai yiwuwa a janye su, yadda za a yi masu sana'a su yi sana'ansu ba da sun shiga matsala ba, sannan kuma gwamnati kuma ta yi ta samu kudin da take bukata yadda ya kamata.
Yawan harajin da gwamnati ta sanya wa kayayyaki da wasu ayyuka na matuƙar tasiri ga rayuwar jama'a wajen biyan bukatun yau da kullun da kuma tallafawa iyalansu. Domin haka muryar Amurka ta nemi ra'ayin wasu 'yan Ghana game da wannan kira da kungiyoyin kwadugon suka yi. Usman Yusha ma'aikacin banki ne ya ce,
ni a nawa ra'ayi ban ce a fidda shi samsam. Watakila in za a yi strategizing shi kan na za a yi ko a rage shi ne, ko kuwa a duba akwai wani class da za su iya su suna biyan wannan tax. To na ganin da shi zai fi da yake kasa tana iya tafiya ne da irin shi tax tasin gada watan citizens ke biya.
Ni ne Mustapha daga Accra, Ghana. Haraji na mutanen Ghana suna yi a haraji da yawa. Ana daga cikin gari ne da ya sa kayayyaki ke da tsada. Ya za a yi sabon kuɗi da za a samu shekara, wato shekara 2024. A soke haraji COVID-19 levy da e-levy. In ka duba COVID-19 levy yanzu ba ci ba. Ya za a magana mai da ya sa ya kamata mu biya wannan haraji ba. In ka duba kuma e-levy har yanzu kuɗin da suke nema ba su samu. Ya za a kamata soke wannan haraji.
Kokari na naji daga bakin wani jami'i a ma'aikatar kuɗi game da wannan kira da hadakar ta yi ta citira. A ranar Talata 31 ga watan Oktoba, kakakin majalisar dokoki Alban Bagbin ya sanar da cewa majalisar za ta karɓi bakuncin ministan kuɗi Mr. Ken Ofurata a ranar 15 ga watan Nuwamba domin ya gabatar da jawabin kasafin kuɗin shekarar 2024. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To madalla, bari kuma mu tabo harkokin sufuri. Wani abu da ya zama tilas a wasu lokuta kuma yake zama sanadin rasa rayuka da dama. Wakilin mu Hassan Umaru Tambuwal yayi nazarin wannan lamari ga kuma rahoton da ya hada mana.
A kowace shekara ana samun haduran ababen hawa manya da kanana a sassa daban-daban a fadin Najeriya. Wata kididdiga daga hukumar kare hadura ta Najeriya FRSC a takaice ta ce a shekarar 2022 an yi haduran ababen hawa har sau 13,656 yankin arewa maso tsakiyar Najeriya yake da yawan hadura guda 4,792 sai mai bi masa jihar A kudu maso yammacin Najeriya inda an kai hadura 1,243 sai jihar Nasarawa mai hadura 959 Kana a jihar Kaduna an yi hadari 875 jihar Oyon Najeriya na da hadura 659 daidai sauransu kungiyar kiwon lafiya ta duniya WHO ta ce mutane 41,693 ne suka mutu a dalilan haduran ababen hawa a duniya a shekarar ta 2022 wasu alƙaluma sun nuna cewa mutane miliyan 1,300 ne ke mutuwa kana miliyan 20 zuwa miliyan 50 suna samun raunuka daban-daban a sakamakon haɗuran ababen hawa a duniya shin ko me yasa ake samun yawan haɗura a tituna da hanyoyin mu ga wasu direbobin Najeriya
Lawal Abubakar ni direba ne
wace irin mota kake ji
babban mota kana dai kana jin mota na kai imanin shekara 17
ka taba hadari da mota
ko so daya
ka taba ganin wannan ne hadari da mota
da yawa ko
to ana ha gani me ya jawo wannan hadarin
matsalolin hanya dangance da ramuka domin hanyar mu bai wuce kilometer 160 ba amma zamu iya kwana biyu ba mu kai kwanta gora ba lokaci kadan za ka ga mota ta azzan ta hwa ana hasaru da yawa
mota tana faduwa a hanya kuma gashi ba gudu take fitan da babu kan hanya
kana nuhin nauyin kaya ne ya ja ita ta fadi nauyin kaya matsalolin hanya ne mota tana tsaye sai ta fadi akan matsalar hanya
jami'an hukumar kare hadura wato road safety take sun ce ku direbobi kuna mugun lodi shi ya kawo wannan
ba haka bane ta yaya za a yi wurin da bai da kyau ayi gudu ko ayi mugun lodi idan gwamnati ta gyara mana wannan wuraren ai duk wasu matsaloli in Allah ya da ba za su faru ba
sunana Abdurrazzak Muhammad Jamil na tuka trailer daga ban trailer na kuma tuka bus babu mota da ni ba ni yanja yanda nake ga
to daga nan Ibadan da wace jaha kake zuwa a Najeriya
eh kaza sai ba duka san yar babu ne ban zuwa arewa ma duk aka babu ne ban sana a nan kasan ba
ka dade kana jan mota
kana dade na zan kwana biyu
to a cikin jahohin da kake zuwa ka taba faduwa da mota
na fadi mota motan dizo ne ta zuba mai a haya aka dan yayi hi hakan ga empty ne ke ran nan da nake wajen shi sanci ya doke ni
sai wani ka fadi da mota
su dadin nan ne
hukumar road safety ta Najeriya ta ce yawancin direbobin da ka faduwa da mota suna mugun lodi ne wasu suna mugun gudu wasu ba su san alamomin hanya ba
inda fa ta gaskiya wallahi wallahi kuransu suna mugun lodi yanzu ba kamar ta da bane da lokacin da duka yakin da zaka doka ba zai wuce 30,000 ba ko ku 25 amma yanzu an samu mota wanda yake lodi almost about 70 tons na kaya
kuma wataƙila ma ya ƙara passenger
za su trailers za su zo nan sai su ƙara passenger amma wannan bai dace ba gaskiya
to irin mugun gudun da aka cewa ku direbobi kuna yi fa
abin da zai yake kawo gudun waransu cikin sa ya shaye suka sha ko jiya ko kwaya hakan ga shi a kama gudu
maman dogo to bisa ga tsakani da Allah matsalolin da muka samu ga hanya ga yanzu ga dai mu na mu bangare sai mu ce hukuma ta yi Allah da daidai mu kuma ta yi watsi da harkar mu saboda babban matsalar mu in za ka sakkwato bakin jaba zuwa Kwantagura daga makwa in ka tashi da sahi kana kwana uku ba kai Kwantagura ba saboda rashin hanya
a shekara mutane sama da 13,000 har da yan kai sun taba mutuwa a Najeriya a sakamakon hadura kai a matsayin ka na direba ya kake kallon irin wannan dimin hasarar rayuka
wannan hasarar rayuka Allah ka jarauta mu da su na rashin hanya ne saboda idan za ka tsaya Kadiba daga nan zuwa jaba ai kaga an gyara hanya hadarin da akai tsakanin jaba zuwa Kwantagura ba ai ne na kaga yanzu talaka saboda manga da ya tsada dole ya hau babban mota
manyan motoci ba a su don dauka passenger ba a yin su don dauka kaya ne kawai
passenger da aka dauka wani ba ku aka ansa gare ba taimaka mai ne akai
to kai irin hadarin da ke ciki idan Allah ya kawo kaddara abinda ba a fata akila mota ta fadi
lalle wannan kam ana samun wannan akwai inda mota ma ta shiga wani rami kusan rabin bodin ta da cikin rami yake ana ta yi haka na rashin hanya dai aka sari shine ummul abaisa wanga abubuwa
sunana Alhaji Mutalafa Osis Reba
a matsayin ka na direba kana da labarin cewa shaye-shaye haraye da mugun lodi da mugun gudu da shiga mugunya kwana da rashin sanin alamomin haya suna cikin abin da ke kawo hadura a Najeriya.
Ba zan ce haka nan ba ta kasancewa ba, amma mafi yawan akasarin abin da ke faruwa yanzu rashin hanya yahi damun mu a Najeriya, saboda ɗan kadibi yanzu daga makwa zuwa kwantagura abin da ya kai Karjau ya kai ka har wajen maga iyaka da Zamfara, ba mu da hanya wannan wajen. Tahiya ce wadda ba ta wuce a yi ta aini guda ba, amma yanzu kana yin sama da sati daya kana wannan tahiya. An kadiba irin wahalolin da mutane ke fama da shi a hanya abun tausayawa, to amma gaba ɗaya gwamnatin tamu ta Najeriya ta yi kamata manta da wannan yankin ma gaba ɗayan shi.
Yawancin direbobin da ke bin manyan hanyoyin Najeriya ba su san alamomin hanya ba, wani idan ya ga kamar an rike hannun yaro ba zai gane ba, idan ya ga danja ta nuna har ba zai gane ba, wani idan ya ga an nuna kwana ko an miƙe ko kibiya sama ko kibiya ƙasa ba zai gane ba. Me za ka ce?
To wannan sakaci ne na gwamnati, saboda lallai akwai wanda yake za ka ga ya hito ne daga ƙauye ya iya mota ƙauye, kuma kai tsaye za ka ga ya zo ya hau babban titi yana tuki.
Masu kiyaye haɗura tituna irin road safety suna koya ma direbobi alamomin hanya, haka ma watan jami'an kula da lafiyar motoci watan BIO su ma suna taimakawa wajen nuna ma direbobi irin alamomin hanya da kuma abin da ya kamata su yi. Ba ganin su ma direbobi suna da nasu lahi domin ba su je sun koya ba?
Suna da nasu lahi, amma gwamnatin ta hile.
To ya batun shan kwaya ga direbobi?
Ana samun shan kwaya.
Mr. Ezekiel Son Allah shine shugaban hukumar hana haɗura a jihar Ondo, watan Kof Commander, ya yi bayani game da abin da ke sa ana samun haɗura a Najeriya.
Akwai hanyoyi guda uku da haɗari ke aukuwa. Akwai ɓangaren ɗan adam wanda shike tuki ko mota ko babur, akwai yanayin ita na'urar mota da kai shi karfe, sannan abu na uku shine misali hanya. To kaga wayannan uku, to bari mu koma ɓangaren abinda muke kira a turance human factor. Misali mota ne, akwai direba. To a ɓangaren direba akwai hanyoyi da yawa da direbobi su ma suke iya sa hatsarin ya auku. Direba yana ganin cewa ai shi ya saba da hanya, ya saba da motarsa, a ganinsa ba abinda zai faru da irin tukin da yake. To kaga wannan daga faɗin shi ma ka san hanya ce ta hatsari. Muna son direba ya san cewa mota taya takan iya fashewa, dattijo yana iya ketaro hanya, yaro yana iya wuce hanya, akwai dabbobi. Direba ya kasance da masaniya cewa riki yana iya kataka shi ya kidamawa. To a rabu da batun cewa na san komai, a lura da dokoki, kaga ɓangaren direba kenan. Sannan yawan gudu, saboda haka ina kira fasinjoji cikin mota su ji hankalinsa, kai malam ka lura ka lura ka lura. Idan bai saurare su ba, inda aka samu road safety a hanya, yan sanda ko sojoji, duk wanda aka samu da jami'an tsaro, wannan mutumin nan a mika shi ga hukuma.
Ana zargin jami'an guda karɓar na goro su kyale direbobi suna mugun lodi, su kyale direbobi suna mugun gudu, su kyale direbobi ma ko takardun mota ba su da.
Kaga ga aikin mu, kafin ka tafi hanyar nan sai ka sanar da mu cewa ga kuɗin da kake da shi. Idan aka iske ka da kuɗi biye da wanda ka ce mana ga abin da ke a jikinka, duk wanda kama da kuɗin cin hanci da rashawa, korarsa za a yi.
Daga watan Janawari zuwa watan Yuni na wannan shekara ta 2023, haɗuran ababen hawa ya yi sanadiyar mutuwar mutane 4,387 a Najeriya. Jihohin Bayelsa da Katsina su ne da ƙarancin haɗarin mota a Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ta gaida Malam Hassan, kada a sha'afa, kuna sauraron sashen Hausa ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Redwan Abbas da labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Wasan kasar Ghana biyu, Muhammad Kuri da Thomas Partey na cikin 'yan wasa da an ka zaɓawa kyautar shekara da ɗan wasa na Afirka na shekara ta 2023. 'Yan wasan na West Ham United da Arsenal sun samu kamfen su a kaka ta shekara ta 2022-23 ya gudana cikin nasara a kilabin ɗinsu daban-daban, inda Kudus ya taka rawan gani cikin kakarwa a yasa. Shi kuwa Partey ya taimaka wa Arsenal ta samu shiga UEFA Champions League a farkon lokaci lokaci cikin shekaru bakwai bayan da Ganas sun kammala kakan karshe a matsayi na biyu. A halin da yanzu Kudus ya zura kwallaye 18 ya kuma baya daga damawa bakwai yayin da Ayas ta kallama kakana matsayi na uku tare da isa wasan karshe na KNVB Cup. Dan wasan mai shekaru 23 shine taurarin kasar Ghana a gasar cin kofin duniya inda ya ci kwallaye biyu cikin wasanni uku wa Black Stars. Kadan a cikin ɗan wasan da za su yi takara da su sun hada da Remy Benz Bayne Algeria da Borussia Dortmund da Riyad Mahrez na Algeria da Al Ahly da Edmond Tapsoba na Burkina Faso da Bayern Leverkusen. Kungiyar ɗan wasan matan kasar Ghana da Black Queens za ta fuskanci kasar Zambia zagaye na uku na wasannin neman gurbi a wasannin Olympic na shekara ta 2024 bayan ta yi waje da Benin a zagaye na biyu. Kasar Ghana ta rinjayi Benin din ne da yawan kwallaye biyar da nema ta samu tsallakawa zuwa zagaye na gaba inda za su gamu da Zambia. Kasar Zambia ta kai wannan zagaye ne bayan bata cura kwallo ba ko so daya amma ta samu izawa gaba. Kasashen biyu za su ja daga da juna cikin watan Fabrairu na sabon shekara a wasan nata a nan a Accra Sports Stadium a ranar Talata. The Black Queens ta zura kwallo guda biyu bayan an dawo kutur rabin lokaci Benin na nema. Hukumar kwallon kafar Afirka CAF a takaice ta zabi alkalan da za su kula da wasa tsakanin Ghana da Madagascar a wasan neman gurbin shiga gasan cin kofin duniya cikin watan Nuwamba. Alkalin wasa Samir Gazaza daga Morocco zai yi alkalanci yayin da Prince Zakaria da Nasir Hamza Suma daga Morocco din za su zama mataimaka na farko da na biyu. Aljazbari Nordin zai zama alkali na hudu. Shaibu Ahmadu daga Nigeria zai zama mai lura da alkalin. Sai kaccen Lababa Gana Kalli shi ma daga Nigeria zai zama commission din wasan. An dai shirya za a yi wasan a Baba Yara Sports Stadium dake Akuma sai ranar Juma'a 17 ga watan Nuwamban shekara 2023 kuma daidai karfe 4 agogon GMT za a soma wasan kamar yadda hukumar kwallon kafar duniya ta nuna. Da wannan muka so karshen labarin wasannin Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Ta gaida Ridwan har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makiri da tashin muhimman kanin labarai.
Yan sandan Najeriya sun faɗa a yau Laraba cewa an kashe akalla mutane 40 a jihar Yobe daga ranar Litinin zuwa jiya Talata a wani hari da ake zaton mayakan Boko Haram ne suka kai, inda suka harbe 'yan ƙauye da kuma tada nakiyoyi a halin da ke zama mafi girma a cikin watanni 18 da aka gani a jihar da ke arewa maso yammacin ƙasar. An kai harin ne da misalin karfe 8:30 na dare a ranar Litinin a ƙauyen Guruka Yayi da ke karamar hukumar Gaidam a jihar Yobe, inji kakakin 'yan sandan jihar Abdul Karim Dongos. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana kan hanyarsa zuwa Isra'ila da Jordan gobe Alhamis, yayin da Isra'ila ke ƙara ƙaimi a hare-harenta na mai da martani a kan ƙungiyar Hamas. Blinken zai zarce zuwa ƙasar Japan a mako mai zuwa domin halartar taron ministocin ƙasashen waje na ƙungiyar ƙasashen G7 wanda za a gudanar a birnin Tokyo, kafin daga bisani zai kai ziyara a Koriya ta Kudu kan yaya da zango a ƙasar Indiya. Ƙasashen a yau Laraba ƙasashen Turkiya da Iran sun yi kira ga shirya wato wani taro na yanki da zammar kawo ƙarshen yaƙi da Isra'ila ke yi da Hamas. Ministan harkokin wajen Turkiya Hakan Fidan ya gana da takwaran aikinsa na Iran Hussein Amiradullahi wani guda bayan da ɗan diplomasiyan Iran ɗin ya gana da shugabannin Hamas a Qatar. Iran ta yi kashedi cewa ƙungiyar 'yan bindigan da take goya baya a yankin ka iya kai hari a kan Isra'ila saboda wannan yaƙi da ake yi da Hamas. A halin da ake ce kuma shugaban addini a kasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya kira ga kasashen musulmi a yau Laraba da su yanke hudun kasuwanci da Isra'ila har ma da ake mata da man fetur a matsayin martani ga barin wuta da take yi a Gaza tun lokacin da wato Hamas ta kai mummunan hari a yankin.
Yau kuma wata kotun
kasar Indonesia ta daure shugaban wani kamfani da wasu jama'an kamfanin guda biyu da
sai magarin tari. Sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe da asuba ku ji mu da wani sabon shirin. Sai ku kasance tare da mu gobe kuma lokacin da zamu kawo muku rahotanni na musamman da muke shiryawa. Kafin nan za ku garzaya dukkan shafukan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun ƙarin bayani a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da Fiona da ta hada shirin da kuma injiniya mu na yau David Alheri. Ke muku fata alheri.